This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 12 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kazan labarai.
Baba, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gargadi cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da Isra'ila ta cimma da Hamas za ta iya kawowa ƙarshe. Sarki Abdullah na biyu na kasar Jordan ya ziyarci fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata, inda shugaba Donald Trump ya sake jaddada bukatarsa ta cewa kasar ta Jordan ta tsugunar da Palestinawa na dindindin. Sannan mutane kusan 100 ne aka kashe kuma wasu 60 suka jikkata lokacin da yan kungiyar ta'addanci ta ISIS suka kai wani mummunan hari a yankin Puntland na Somalia.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shirin koran baki da hukumomin Amurka ke yi ya fara haifar da fargaba ga masu izinin zaman kasar.
Wasu da al'amarin dawowarsu ya kama, aka tsayar da su, aka karbi passport ɗinsu saboda ba su karbi visa da za su fita kasar ba. Wanda ita ce take kwararriya akan sanin wannan a wannan lokaci ta ce ba za ta iya ba da wannan amsan ba, ita ma sai ta ce ta ƙara bincike a kai.
A shirin za ku kuma ji cewa masana kimiyya a nan Amurka sun fara bayyana damuwa akan bullon cutar muran tsuntsaye za ta haifar da kwayar cutar da za ta shiga dan adam. Kamar kowace safiyar Laraba, yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruk Sanyin na, wanda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa da shugaban kwamitin majalisar wakilai akan ilimin jami'a Abubakar Hassan Fulata akan zargin cin hanci a majalisa. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gargadi cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da Isra'ila ta cimma da Hamas za ta kawo ƙarshe kuma za a koma yaƙi gadan-gadan, muddin dai ba a saki ƙarin mutanen da kungiyar mayakan ke riƙe da su zuwa ranar Asabar ba. Rundunar soji za ta koma yaƙi mai tsanani har sai an yi galaba kan Hamas, inji Netanyahu a wani faifan bidiyo jiya Talata. Tun da farko, shugaban Amurka Donald Trump ya bayar da shawarar a soke yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas idan ba a saki dukkan mutanen da ke tsare ba zuwa ranar Asabar. Trump ya yi waɗannan kalaman ranar Litini bayan da Hamas ta zargi Isra'ila da saba yarjejeniyar tsagaita wutar kuma ta yi barazanar jinkirta sakin mutane uku waɗanda aka tsaye da cewa za a sake su ranar Asabar. A halin da ake ciki kuma, Sarki Abdullah na biyu ya ziyarci fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata, inda shugaba Donald Trump ya sake jaddada bukatarsa ta cewa kasar Jordan ta tsugunar da Palestinawa na dindindin kuma ta goyi bayan Amurka wajen ɗaukar yankin Gaza, tsarin da Trump ya ce zai yi matukar fa'ida ga yankin gabas ta tsakiya. Za a ga ci gaba matuka, abinda Trump ya gaya ma sarkin Jordan kenan a gaban manema labarai a zauren Oval Office a gabanin ganawar tasu. Ya kara da cewa komai zai wakana, ba wani abu mai wuyar yi bane, za a samu kwanciyar hankali a gabas ta tsakiya a karo na farko, sannan Palestinawa ko kuma mutanen da ke zaune a Gaza a halin yanzu za su zauna cikin yanayi mai kayatarwa a wani wuri, za su zauna lafiya lau. Sarki Abdullah dai da shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi sun yi watsi da shirin na Trump na tsugunar da Palestinawan Gaza kimanin miliyan 1,900 a kasashe makwabta irin su Jordan da Masar don Amurka ta mallaki yankin. Mutane kusan 100 ne aka kashe kuma wasu har zuwa 60 suka jikkata lokacin da yan kungiyar ta'addanci ta ISIS suka kai wani mummunan hari kan sansanin soja na rundunar tsaro ta yankin Puntland na Somalia, inji jami'ai jiya Talata. sojojin Puntland a kalla 27 da yan ta'adda fiye da 70 ne aka kashe a kazamin yakin da aka yi a yankin Togga Jassel na tsaunukan Kalmiskat yankin Bari na Puntland, inji jami'an tsaro na Puntland ga muryar Amurka. A cikin wata hira da aka yi jiya Talata da sashin Somaliyanci na muryar Amurka, mai magana da yawun sashin ayyukan tsaro na Puntland, Janar Mahmud Muhammad Ahmad, wanda aka fi sani da Fatshigo, ya ce yan ta'addan sun kai hare-haren kunar bakin wake a sansanin sojin da daren Litinin.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar, amma kafin nan, yayin da hukumomin fice da shige a nan Amurka ke ci gaba da kame da kuma mai da baki da basu da takardar zama zuwa kasashensu, wasu da ke da takardun zama sun fara bayyana fargaba bisa wani mataki da hukumomi suka dauka akan wasu masu takardar zaman kasa wanda aka hana su shigowa kasar duk da suna rike da fasfot din Amurka. Ibrahim Garba, tsohon jami'in 'yan sandan New York, ya halarci wani taro da hukumomin New York suka shirya domin wayar da jama'a a jagorancin shugabar gundumar Bronze, Vanessa Gibson. Ga dai ƙarin haske daga Malam Ibrahim Garba.
Idan suka ce mun zo ne domin muna da takarda na hurumi domin mu binciki wane, sai su ce to ina takardar da alkali ya baku da ya nuna kuna da izini domin ku aiwatar da wannan aikin. Idan suka ce gashi nan, in suka tura ma takardar, takardar tana da wasu alamu, wannan alamun shi ne da aka yi magana a kansu. Sai ka tabbatar da watan sahihancin wannan takardar. To wannan takardun da makamantansu suka ce za su turo mana daga baya, mu da muke al'amari da mutane wanda muna shiri idan an gama turo mana su, mu ma za mu zo cikin community kamar yadda aka saba irin ranar Juma'a bayan sallar Juma'a, mu tara al'umma domin musu bayanin irinsa saboda yanayin.
To ya batun waɗanda aka ce suna rike da takardar izinin zama ko kuma suna rike da wato passport kenan sun fita America amma sun kasa shigowa saboda wasu dalilai, shin an taɓa wannan batun?
To a cikin dai wannan zaman dai har ila yau aka yi magana akan fice da shige da ake ta tantama a cewa baƙin ma da yake suna da hurumi su shigo a bisa sahihin hanya da suka bi suka karbi umarni na shigowa da gari, kuma su 'yan ƙasa ne. Akwai wata ƙasar ko kuma wasu da al'amarin dawowarsu ya kama, aka tsayar da su, aka karbi passport ɗinsu saboda ba su karbi visa da za su fita ƙasar ba. To a wannan wanda ita ce take kwararriya akan sanin wannan a wannan lokaci ta ce ba za ta iya ba da wannan amsan ba, ita ma sai ta ce ta kara bincike a kai. Amma dai a takaicen takaitawa, maganganun da aka yi, yanda idan a hanya suka tare kai za ka ce musu wanda za ka bi su kuma ba za ka ba da amsa ba, za ka ce kana amfani da tsarin kundin mulkin ƙasa na shashi kaza, akan haka ba za ka yi magana ba. To irin waɗannan abubuwan ne suka tafi ƙarƙarwa saboda su da kansu sun tabbatar wannan abin ya zo ne ya wanzu, amma kuma duk da haka akwai hanyar ba da kariya duka kada mutane su zara da razana.
To bari wato abinda mutane suka dan tsorata, ka san waɗanda suka shigo ƙasar nan ba dadewa ba sun samu dan takardar aiki wanda ke nuna suna da kaman batun suna kotu ba a gama cin maganar su ba. To irin waɗannan mutane gaskiya sun tsorace har ya kai wasu ga rashin zuwa aiki. To irin wannan mutane menene abin da aka faɗa a kansu? Shin wannan kame da mai da mutane a ƙasashensu ya shafi ma irin waɗannan mutane ko dai a'a kamar yadda ake faɗa masu laifi kawai ake auna su a wannan kamen?
Baba, a wannan bayanin da aka yi an nuna cewa ko da a ce kana cikin al'amarin jira ne tsakaninka da kotu domin tawanzar da ƙa'idojinka sun tabbata, ana asin nuna a wannan zaman da aka yi kake yawo da takardarka, don ko an je kotu da kai za a baka alƙali wanda yake kare mutanen gari. Mutanen gari kuma alhali kana cikin gari kai ma wannan alfarmar za ta shafe ka. So in dai har takardunka na yadda da cewa kana cikin bin tsari da kuma jira ne sun nuna ka zama mai riƙe takardunka, ko kai ɗan gari ne ma da kake gani za a iya hawa zargi zai iya hawa kanka saboda za a iya ɓata ma lokaci in an zo irin wannan kaman a wawushe ku gaba ɗaya sai an je an bude kai cikin tsarin da bai kamata a ce ka tsinci kanka ba, sai suke faɗakarwa cewa ka kasance kana rike da takardunka.
Malam Ibrahim Garba kenan, tsohon jami'in ɗan sandan New York. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, jamhuriyar Niger za ta gudanar da wani taron ƙasa domin shata jadawalin tsarinta na komawa kan tafarkin siyasa wanda aka dade ana jiransa bayan juyin mulkin watan Yulin shekara ta 2023 wanda ya kawar da shugaba Muhammad Bazoum daga kan mulki. Shugaban mulkin sojin General Abdulrahman Tchiani ya ce za a yi tafiya da kowa a tattaunawar wadda za ta tsara abubuwan da gwamnati za ta fi baiwa muhimmanci, ta kuma tsara jadawalin sauyin mulki kamar dai yadda Timothy Obizu ya hada mana rahoton daga Abuja. Malam Ibrahim Faruk, coordinator shirye-shiryen sashen Afirka na kungiyar Yaga Afirka, ya ce wannan taron wata kikkiawar hanya ce aka dauka.
This signals the beginning of a timeline for a transition to a democratic.
Wannan na nuna alamar farkon jadawalin komawa ga tsarin gwamnati da ake zaba a demokradiyyance a jamhuriyar ta Niger. Ina ganin abinda yasa hakan ke da muhimmanci shine tasirin kwanciyar hankali a demokradiyyance na da wasu hanyoyin yaduwa a Afirka ta Yamma. Mun ga yadda idan aka yi juyin mulki ko yunkurin yi a wasu daga cikin waɗannan ƙasashen al'amarin kan girgiza yankin. To amma baya ga komawa kan turbar demokradiyya kawai, dole al'amarin ya zo da alƙawarin kawo irin ci gaban da ke tattare da tsarin demokradiyyar. A ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarnin dakatarwa da kuma yin nazari kan wata doka wadda ta gindaya sharaɗin harkar kasuwancin Amurka a ƙasashen waje a tsawon shekaru 50. Yana mai zargin cewa tsauraran matakan kauce ma bayar da cin hanci da rashawa ga jami'an ƙasashen waje da aka gindaya ma Amurkawa na hana kasuwancin Amurka gogayya a kasuwannin duniya. Jinkirta dokar zai haifar da ƙarin harkokin kasuwanci ga Amurka, a cewar Trump, yayin da ya sanya hannu a ranar Litini kan umarnin sanya ma'aikatar shari'a ta dakatar da jerin binciken da take yi, sannan ta yi nazarin dokar hana aikata rashin gaskiya a kasuwanci a ƙasashen waje ta shekara ta 1977 na tsawon watanni 6 masu zuwa.
Gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, sabuwar kullar kwayar cutar murar tsuntsaye ta H5N1 da kuma yadda take rikidewa ta fara haifar da damuwa tsakanin masana ilimin kimiyya cewa kwayar cutar za ta iya yaduwa tsakanin dan adam da kuma haddasa wata sabuwar annoba. Su ma manoma sun nuna damuwarsu akan irin illar da lamarin zai yi wa rayuwarsu. Ga dai Maryam Dauda da fasarar rahoton wakiliyar muryar Amurka Veronica Balderas Iglesia.
George Tawelega shine mai gonar Pleasant Vale da ke garin Delapin a jihar Virginia yamma da birnin Washington. Ya sauya salon sana'arsa saboda marar tsuntsaye ta H5N1 wacce ta haddasa ba ma kawai mace-macen tsuntsaye mafi yawa da aka gani a Amurka ba tun daga shekarar 2022, ta kuma janyo karuwar farashin kwai a fadin kasar.
We here on this farm have not expanded our chickens over the last year or two.
Mu a wannan gonar ba mu ƙara yawan kajinmu ba a cikin shekaru biyu da suka wuce saboda fargaban kada mu kawo kajin da ke dauke da cutar ba tare da mun sani ba. Tawelega member ne a hukumar kula da dabbobi da albarkatun ƙasa a jihar Virginia. Ya kuma nuna damuwa akan hadarin da marar tsuntsayen ka iya yi wa aladunsa da kuma shanu da ƴan maraƙa kusan 100 da ya mallaka. Idan har cutar za ta kai ga hatta shanu za su kamu da rashin lafiya ko ma namansu zai zama da illa, tunda waɗannan shanun da ake kiwatawa don ci ne ta yadda ba za a iya saida naman ba, to hakan zai sa mu daina sana'ar. A ƙarshen watan Maris ɗin shekarar da ta gabata ne aka fara samun rahoton mura tsuntsaye a tsakanin shanun da ake kiwo. Hukumar sa ido kan cututtuka ta CDC ta ce har yanzu hadarin ga lafiyar dabbobi bai da yawa sosai, inda aka samu mutane 67 kacal da aka tabbatar sun kamu da cutar daga dabbobi, haka kuma mutum ɗaya ya mutu. Amma yadda kwayoyin cutar ke yawan canzawa ya sa wasu masana kimiyya bayyana damuwa.
If there are changes that make it more possible for the virus to transmit,
idan aka samu sauye-sauyen da za su iya sa kwayar cutar ta yadu daga wani zuwa wani mutum, wanda ya zuwa yanzu dai bamu ga hakan ba, to wannan zai iya zama babban kalubale dangane da matakin da za mu dauka ta fannin kare lafiyar jama'a. Kuma wannan ne dalilin da ya sa muke tunanin ta yiwu cutar ta zama annoba. Mutane za su iya rage hadarin kamuwa da cutar, a cewar Davis.
Avoiding contact with sick or dead wild animals is probably the most important thing to do.
Nisan ta cuɗanya da dabba mara lafiya ko wadda ta mutu ta yiwu shi ne muhimmin abu ne. Mun san cewa tafasa madarar shanu da dafa nama ya dahu yadda ya kamata da kuma dafa kwai suna da tasiri wajen dakushe ƙarfin musamman kwayar cutar. An shawarci masu ajiye dabbobi a gida su sanya ido a kan sanarwar dakatar da sai da gurɓataccen abincin dabbobi da madarar shanu, kuma su nisanta dabbobinsu daga kusantar tsuntsayen dawa, yayin da yake sa ido a kan abubuwan da ke faruwa. Tawelija yana shirin ɗaukar mataki na gaba.
Typically, sometime a month or so from now, we would buy turkey poults.
Kamar yadda aka saba, nan da kimanin wata ɗaya, za mu sayi talatalan da za mu kiwata don mu sayar a lokacin bikin cika-ciki na Thanksgiving. Ba na tunanin za mu yi haka a bana, saboda ina fargaban inda talatalan suka fito, kuma ko suna ɗauke da marar tsuntsayen. A halin yanzu, ya ce zai ranka bibiyar shawarwarin masana ilimin kimiyya, kuma yana fatan cutar za ta wuce a lokaci guda, kuma yana sa ido sosai akan dabbobinsa.
Maryam Dauda kenan da fasarar rahoton wakiliyar muryar Amurka Veronica Belderas Iglesias. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin na makon jiya, mun so mu tattaunawa kan badakalar zargin kwamitocin Majalisar Dokokin Najeriya da neman shugabannin jami'o'in kasar da su ba da tushiyar baki ta kuɗi naira miliyan 8 kowannensu kafin a amince da kasonsu a kasafin kuɗin shekara ta 2025, wato miliyan 4 na kwamitin Majalisar Wakilai da kuma miliyan 4 ga kwamitin Majalisar Dattawa. Akan waɗannan zarge-zargen ne muka so mu tattaunawa da shugaban kwamitin Majalisar Wakilai kan ilimin jami'a, Abubakar Hassan Fulata, kafin lokaci ya yi mana halinsa. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. Wannan shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau, wanda ake kira Mu'azu Gusau, da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau, ka ce ga takun sakar da kuke yi, amma bincike ya nuna cewa kamar shi ya yi turjiya ne, ba kuma wannan karon ne ya fara turjiya ba, dama kun yi tsammanin zai yi turjiya, shi yasa har kuka ke kokarin shishi ta shiga hukumar.
Da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba daya oversight, mun je kaida aikin mu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba takardunsu, kudaden da aka basu na bara ya suka yi amfani da su.
Ka ce ba ku je Gusau ba?
Shi Gusau an sa mun je, muna ga ya in tsaya waye,
amma ba ku je din ba?
Ai ba sai amanna ba sai ka ji ka abin tukuna ba a abin nan ba, ai sai mun rubuta shugaba ya amince da mu zo rana kaza, eh muna ana da ku zo, idan mun zo wa za mu gani ya ki zama. Na biyu muka kira shi Zaria, muka ce yazo ya samu to tunda baya so mu je, daga duk alamu baya so mu je Gusau din, yazo ya samu a Zaria, jami'ar Amadu Bello Zaria, yake zuwa na uku muka to shikenan idan baka san zariyar ka zo ka same mu a Abuja ka zo ka kawo takardunka na yadda kai amfani da kudaden waccan na shekara can yake zuwa amma daban da kiso abin nan muhimmin abin da kiso ga maka shine wanda ya gada wanda ya gada yanzu zan ji nan yake ina kurkuku ina ira abin nan kurkuku na kuje irin wannan din badakala da kudi
to shi kuma da wani abu da kuke zargi akan sani
ai ban zuwa ya kawo ta kadonsa a ba sai mun duba ba tukuna yaki ba ya da ya zo yanzu ai
to kenan ba ku da wani laifi da kuke zargin sa
ai ba sai ya kawo ta kadonsa mu gani
to me kuke tunanin yasa bai haɗu da ku ba
yana ganin yayi laifi da ba so a bincika
amma shi yana ganin wannan kudin ne kawai bai baya so ya biya
saboda wannan kudi ai bai ma zo ba ai wannan kudi ba a tambayi kudi ba ai ba amma tambayi bai ma zo ba tukuna ai
ana cewa kuna bin wata hanya ta musamman don ganin cewa kun samar da ko kuma kun nemi waɗannan kuɗin ba tare da an sani ba ta hanyar yin amfani da wasu waɗanda ba su da wata kila alaka kai tsaye
to su waye sai a faɗe su
suna amfani da asusun ajiyar su suna amfani da wasu sunaye na daban
to sai a sai a faɗe su ai akwai hukumomi na bincike kamar ICPC EFCC sai a faɗe su su waye ai ba ka zo ka zo ka ce kawai kana zagin kasuwa sai gashi ga yadda aka yi sai ka bada hujja ba haka zo ka zo shikenan kana so dan kana so kai ka bata mutane so haka zo ka ce kai a gashi kai an nemi kudi a hannunka
amma yanzu honorable wannan ba fa
amma mun muna da hujja ni dan zan yi magana zan ce wane kai sata kaza na je makarantarka na same ka kasace miliyan dubu kaza ga hujjata
ai irin wannan shi aikin jarida ai kaga shi kuma wani abu ne daban wanda ba lalle ne sai an ambaci suna ba amma dai za a kawo maka korafi
idan abun ya je kotu fa ya zai yi
shi wannan kuma dole a bayyana
yawa
to yanzu tunda haka din ne yanzu tunda an yi wannan zargin yanzu wani mataki kenan za ku dauka
mataki shine na farko dai a matsayin majalisa kuma ikon da tsarin mulki na Najeriya ba mu idan mun kira mutum ya ki zuwa na farko dai majalisa za ta yanke hukunci na daya wannan makarantu a hana su kasafin kuɗi daya kenan na biyu kafin a hana su majalisa ta da iko ta sa inspector general na yan sanda ya kamo su ya kawo su majalisa kuma a ƙarƙashin dokar legislative privileges act privileges and powers act idan an kawo su bayan an gama abin nan da bai rika su ko ga kotu su amsa tambayar bujirewa majalisa in an same su da wani laifi daurin shekara uku ne amma yanzu dai ba mu kai ga abin nan ba matsayin da za mu abin nan shine mun kida su har sau uku sun ki zuwa saboda haka za mu ga wa kakakin majalisa ya bada warrant of arrest wato dokar kamu kamo mutum
na'am shine na farko ko ku dakatar da kasafin kuɗi saboda kasafin kuɗin ai ba su shugabannin zai shafa ba daukacin
idan an zo ai irin wani idan an zo ai ba a dakatar da albashi na ma'aikata
na'am to su kuma ai karatun yara zai
ba a dakatar da albashin ma'aikata
ina nufin shi kuma karatun yara ai zai tsaya tun da dai babu kuɗaɗen tafiyar da karatun
akwai kuɗin da karatun za a biya albashi ai za a biya albashi za a biya amma sauran kudade ya danganta ga hukuncin da ita kanta majalisa za ta dan gabatar da ba'asi a gaban majalisa za a yi min gyara kuma za a iya amincewa da abin da muke abin da gabatar
to bari mu jingine
kuma bugun da tsaya ta kuma bugun da ƙari wasu daga cikin wani shugabanni a auditor general na Najeriya gaba daya
mai binciken kudi na
bukcin gaba daya ya bincike su ya kawo mana rahoto cewar kudaden su ba su sarrafa kudadensu yadda ya kamata ba kuma an bukace su da su gawo wa gwamnati wasu kudade wasu wanda suke zuwa abin din wani bayani yana hannuna kuma zan gabatar shi a gaban majalisa kuma idan majalisa ta karba ya dangata hukuncin da za ta aiki ni ba ni ne ba ni iyakata da gabatar da ba'asi cewar wa'annan makarantu 1 2 3 sun gaba sun samu matsala wajen sarrafa kudadensu saboda auditor general dama shi auditor general a tsarin aikinsa majalisa yake kawo rahotonsa ya kawo rahotonsa shi ba ni ne ba kwamiti na bane ba wanda suke zargi bane auditor general ne bincin kudi ya kawo karansu ya kawo majalisa a kawo hannuna na ne musu zo su yi bayani musu ki zuwa saboda haka ya danke ga majalisa su gabatar da su zo abin da majalisa ta yanke hukunci me za a yi da su waɗannan shugabannin jami'o'i.
Idan muka aje maganan zargin da ku ake muku 'yan majalisa a gefe, muka koma maganan mu ta farko cewa kai kanka ka amince cewa cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban ilimi a Najeriya. A matsayin ku na masu sa ido, wata kuna da wani shiri ko kuma akwai wani abu da kuke yi don ganin cewa kun yaƙi wannan mummunar ɗabi'a a ɓangaren ilimi musamman na jami'o'i?
Ai, shikenan, ai duk wanda aka same shi da babakire da handama da cin kuɗin jami'a, ka gani na baka guda ɗaya iya kurkuku. Wala illa ka iya ka mu fallasa wannan bayanai cewa wane kaza ya ci kuɗi kaza, ya danganta ga hukumar EFCC ko ICPC su gabatar da abin, su kamo wanda ya ci wannan kuɗi su gabatar da shi a gaban hukuma, a gaban kotu, kuma in an same shi da laifi tafi kurkuku.
To amma kana ganin wannan kokarin yana haifar da ɗaya da suka mako ne kyau,
zai tsoratar, ba zai dakatar da gaba ɗaya ba, amma zai tsoratar.
Watakila menene kake ganin makoma ɓangaren ilimi yanzu a Najeriya?
Da yadda Allah, kaga da na zama shugaban wannan kwamiti, na farko na zo na tarar an yi yajin aiki wata takwas saboda tsarin biyan albashi, saboda tsarin biyan albashi na jami'o'i. Muka kai koke ga shugaban ƙasa a yi gyara, akwai wani tsari na IPP a biyan albashi na bai ɗaya, aka gwamutsa albashin jami'o'i da kwalejojin ilimi da kuma polytechnics gaba an gwamutsa su da ma'aikata, saboda ma'aikata na office, saboda haka wannan ta sa wato jami'o'i an hana su ɗaukan ma'aikata, an hana su sukuni allowance na malamin jami'a, idan aka sa shi a cikin wannan tsarin albashi sai computer ta dauke shi, saboda
an gurɓata tsarin.
Saboda haka muka yi koke, mu ga wannan shugaban ƙasa koken mu, muka ce dan Allah da Annabi, wannan ita ce ummul aba'isin rashin zaman lafiya a jami'o'i. Shugaban ƙasa ba da amince, ya amince aka cire yanzu wannan abin din, aka cire malaman jami'o'i da polytechnic da college of education, duk aka cire daga tsarin wannan. Wannan a ƙarshen committee aka samu wannan nasara. Na biyu, aka kawo koke cewar shugaban ma'aikata ta Najeriya ita take ba da take da ikon ɗaukar malamai na jami'o'i. Wannan wani ce ai ba abin da ya hada shugaban ma'aikata na Najeriya da kuma ɗaukar ma'aikata a jami'o'i.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu dan majalisar wakilan Najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar, Abubakar Hassan Fulata, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gargaɗi cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da Isra'ila ta cimma da Hamas za ta kawo ƙarshe, kuma za a koma yaƙi gadan-gadan, muddin dai ba a saki ƙarin mutanen da ƙungiyar mayaƙan ke riƙe da su zuwa ranar Asabar ba. Rundunar soji za ta koma yaƙi mai tsanani har sai an yi galaba kan Hamas, inji Netanyahu a wani faifan bidiyo jiya Talata. A halin da ake ciki kuma, Sarki Abdullah na biyu ya ziyarci fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata, inda shugaba Donald Trump ya sake jaddada buƙatarsa ta cewa ƙasar Jordan ta tsugunar da Falasɗinawa na dindindin, kuma ta goyi bayan Amurka wajen ɗaukar yankin Gaza, tsarin da Trump ya ce zai yi matuƙar fa'ida ga yankin gabar ta tsakiya. Za a ga ci gaba matuƙa, abinda Trump ya gaya ma Sarkin Jordan kenan a gaban manema labarai. Sarki Abdullah dai da shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi sun yi watsi da shirin na Trump na tsugunar da Falasɗinawan Gaza kimanin miliyan 1,900 a ƙasashe makwabta irin su Jordan da Masar da Amurka ta mallaki yankin.
Kamar sauraro, da aka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Daje Balawe da ya taimaka wurin haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.